haka mai wuya.
Dole ne a dauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, yakin ma da ake gudun ai ba zai kare ba. Dan haka mataki na ECOWAS shine daidai.
Wannan mataki da ECOWAS ta dauka ba ni kadai ba, mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba.
To idan babu mataki, in babu doka, in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace, to ta ina ne kuma waɗannan kasashen demokradiyya za su dauka?
Suka su shugabannin ECOWAS din suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara, domin daga cikinsu akwai waɗanda demokradiyya ba ta zauna a kasashensu ba.
Tun daga farkon da suka yi juyin mulki da kasashen ECOWAS din da masu faɗa a jin sun tabbata, 'yan Nijar din sun tabbatar musu cewa abinda sojoji suka yi sun ci amanar Nijar, sun ci amanar 'yan Nijar. Abu ne wanda kake yaƙi da 'yancin ɗan adam, kake yaƙi da mutuncin Nijar, kake yaƙi da duk wani ci gaba da Nijar suke buƙata.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lami lafiya. Yau kwanaki uku daidai kenan tun bayan da aka zo ƙarshen wa'adin da kungiyar tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, ta yanka wa sojojin Nijar da suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum da su maido shi kan karagar mulki. A cikin wannan juyin mulkin, wanda kwamandan rundunar fadar shugaban ƙasa janar Abdulrahman Tchiani ya jagoranta ranar Laraba 26 ga watan Yulin da ya gabata, har ila yau ya haɗa da kama mutane 'yan siyasa da dama, musamman wanda suke cikin jam'iyyar da ke mulkin tarayya, wato take mulkin Nijar ta PNDS tarayya kenan, wacce ita ce jam'iyyar shi Muhammad Bazoum ɗin. Izuwa yanzu ba wani matakin soja da aka ɗauka akan sojan da suke wannan juyin mulki ɗin. To amma matakan kuntatawa Nijar ko kuma su sojojin da suka yi juyin mulki ɗin da hukumar ECOWAS ta ɗauka suna gana mutane azaba a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar ɗin, inda suke janyo wato ƙarancin abubuwa da yawa, da tashin gwauron zabi da farashin kayan masarufi suka yi da janyo rufe kan iyakoki da yawa da kwashe mutanen ƙasashe daban-daban, sannan har da yanke wutar lantarki da aka yi wasu sassa na Nijar ɗin. Sannan kuma har yanzu barazanar amfani da matakin soja ba ta kau ba, domin hukumar ECOWAS ba ta ce ta janye wannan barazana ɗin ba. Akwai kuma rahotannin cewa wasu ƙasashen ƙetare irin su Faransa suna ba da goyon baya a ɗauki wannan mataki ɗin. Kazalika akwai rahotannin da ke nuna cewa watakila ba za a rasa hannun Rasha a cikin wannan al'amari ba, musamman ƙungiyar sojan haya ɗin nan na wagana na Rasha da ake sa ran cewa sun na so su tsoma kai a cikin wannan al'amari ɗin. To dangane da wannan ne wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Rika ya gayyato mana baki guda biyu masu ƙaƙƙarfan ra'ayoyi wanda suka sha bamban da juna kan abin da ke faruwa, musamman kan matakan da ita ECOWAS ta ɗauka da kuma ƙudurinta na cewa in sojojin nan ba su mai da Bazoum ba za a yi auka musu da yaƙi. To ba tare da ɓata lokaci ba, ga Nasiru da baƙin nasa.
Ina tare da Shu'aibu Mungadi wanda shahararren ɗan jarida ne, kazalika kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya, sai kuma Jibrin Zakar wanda shahararren ɗan canjin kuɗi ne kuma mazaunin jihar Bitawa da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Za mu yi magana kan wannan juyin mulki da aka yi a Nijar da wa'adin da ita kungiyar ECOWAS ta bayar, na cewa lallai idan sojoji ba su mai da mulki ba to za a iya ɗaukar matakin soja a kansu. Farko bari mu fara da Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi, me ra'ayinka kan wannan matakin na ECOWAS ne?
To Nasiru, wannan ra'ayi wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kaɗai ba, mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba. Da farko dai, idan aka zo tattauna abubuwan da ake so a samu maslaha a kansu, ba a haɗawa da barazana, da kamata a yi matakai tun farkon abun ya zama an fara da ɗaukan matakai na rarrashi tukuna. Ko da akwai manufa ta ɗaukan wani mataki mai tsauri, to sai a bari sai idan rarrashin ya kasa. Amma lokaci guda ECOWAS ta ɗauki waɗannan matakai biyu. Na ɗaya ta ce tana ba da umarni, kaga ƙasa mai cin gashin kanta mai 'yanci ba za a ce ana ba ta umarni ba. To ta ce tana ba da umarni a dawo da mulkin demokaraɗiyya, kuma lokaci guda ta yi barazana na cewa za ta ɗauki matakai na soja idan ba a yi ba, kuma ta ba da wa'adi na wata ɗaya. Wannan tun asalin abun bai yi daidai ba. to sa'annan kuma kamar yadda kowa ya sani juyin mulki ba abu ne wanda al'umma ke maraba da shi ba mulkin soja baya da kwarjini a halin yanzu ba a yayin sa baya da wata fa'ida da mutane za su yi maraba da shi sai dai a wurare kalilan inda mulkin farahullah kila ya so ya zama ta'azzarawa al'umma to wannan lokacin ana tunanin soja su shigo saboda a samu sa'ida amma shi ma za su shigo da tsari na daidaita al'amurra sannan kuma su miƙa mulki ga farahullah sannan su kansu shugabannin ECOWAS din su ma sun zo suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara domin daga cikinsu akwai waɗanda demokaradiyya ba ta zauna a ƙasashensu ba a ƙasashen Togo da ƙasashen Cameroon da Senegal suna da shugabannin da suka yi shekaru akwai mai shekara 40 ma akwai mai shekara 10 suna mulki kaga mutumin da yake da wannan ba zai zo ya yi mitin yanzu ya ce yana so ya yi gyara na demokaradiyya ba
to a Jibrin Zakarin ne zaka ce ke kuma kan matsayar ta ECOWAS ta wannan wa'adi da aka bayar su dai an fara na ga kamar amfani da wani yanayi na neman sulhu ni ra'ayinka dai kan matakin na ECOWAS
alhamdulillah a kamar yadda yake bayani juyin mulki ba shi da fa'ida ba shi da amfani gaskiya hakika wannan ne dalilin da yasa mu anawa ra'ayin a kuma nawa tunanin to a zahiri na gaskiya matakin da ECOWAS suka dauka shine matakin da ya dace shine kuma matakin da ya kamata ECOWAS su dauka domin me kamar yadda yake kuka da cewar waccan akwai kasashen da demokradiyya ma bata zauna ba to idan babu mataki in babu doka in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace to ta ina ne su ma waɗannan kasashen demokradiyyan za su zauna sannan game da kuma yadda su a sojojin Niger suka yi duk abin da za a yi tun daga farkon da suka yi juyin mulki da kasashen ECOWAS din da masu fada a jin sun tabbata ƴan Niger din sun tabbatar musu cewar a zahirance abinda sojoji suka yi sun ci amanar Niger sun ci amanar ƴan Niger har ƴan Niger ƴan demokradiyya suka fito suka fara nuna kukansu da rashin jin daɗin abinda aka yi suka fito suka fara zanga-zanga amma sojoji suka ɗauki barazanar kame su wanda ganin sun fara nuna adawar wannan abinda suka yi suka sa duk ɗan wani ɗan siyasa da mai rike da mukami da mai rike da duk wani minista ko sanata kowaye a jamhuriyar Niger sama da mutum 100 da wani abu suka sake kame su suka garkame su suka aje to kaga wannan kamar wani abu ne wanda kake yaki da ƴancin ɗan adam kake yaki da mutuncin Niger kake yaki da duk wani ci gaba da Niger suke bukata dan haka dole ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka in ko ba haka ba to na farko yakin ma da ake gudun ai ba zai kare ba domin za a yi wani juyin mulkin da za a zubar da jini wanda duk abin da kake tunani na sauki kuma sauƙin ba zai samu ba dan haka mataki na ECOWAS shine daidai kuma in ana maganar sulhu ko ana maganar aje a ja hankalin waɗannan bayin Allah ai an yi a kiraye-kiraye an tura wakilai an kuma nemi yadda za a yi amma abinda suka nuna sun yi fintinkau kuma sun yi kunnen kowar shegu sun fara ma yanke alaƙa nan take da sauran ƙasashe da mu makwabtansu da muke tunanin mu ne za mu kai ko a kafa mace-mace su sai suka fara yankewa alaƙar wannan ya kusa ta ECOWAS tunda a Najeriya ita ce uwa kaga duk abin da za ta yi ta ga cewar ta daidaita al'amuran a Afirka to shi ne abin da za a yi amma ba wai Najeriya tana faɗa da Niger ba ne a'a ECOWAS ce Afirka ne tarayyar Afirka ne suke ƙoƙarin dakatar da cin zalin demokaradiyya kuma wargaza demokaradiyya a ƙasashen Afirka ba wai suna nufin a je a kama mutanen Niger da yaki ba ne wannan kuma
Jibrin Zakar kai dai kana mara baya ga wannan wa'adi in yi cikin sojojin ba su maida mulkin ba za a iya dau matakin soja ba laifi ba ne
ai ba laifi ba ne ai kuma mutane su daina tunanin cewa ɗaukar matakin sojan ba ɗaukar mataki ne da za a shiga cikin garin Niger ko za a shiga kasar Niger da bindiga da tankokin yaki da sauransu ba. Muna so mutane su fahimta cewa kana cikin Niger din ma za a yi duk abin da za a yi ba kamar san an yi ba. Dole ne ECOWAS ta dauki waɗannan matakan. In ko ta daukar waɗannan matakan, to ranar da za ta yi kuka, to su ma talakawan da suke cikin Afirka za su yi kukan da ba za su share hawayensu ba.
Yawwa, bari mu koma wajen Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi, ka ji kalubalen da shi Jibrin Zakariya ya yi cewa wannan dusulhun abu ne ba mai yiwuwa ba ne, saboda yadda sojojin suka cije cewa ba za ma tattaunawar ma har yanzu ba su yi ta yadda za a iya amincewa da su ba.
Wato, ma Nasiru, ina ganin akwai abubuwa da yawa da shi Alhaji Ibrahim yake faɗa wanda ra'ayi ne dai kawai nashi, don na daidai ECOWAS ba ta yi bayani na yadda za ta ɗauki matakinta na soja ba, balle a ce za a shiga Nijar har a madawo da demokuraɗiyya, wani na cikin niyame bai kusa an yi ba, ban san ko wani maganin kwana za a barbata masu askarawan Nijar har a kai cikin Nijar ɗin, ko ta sama ko ta ƙasa, duk ba su sani ba. Mutanen ƙasa ba su sani ba, ba a harba bindiga ba, ba a yi komai ba, amma a shiga barikin soja ko fada shugaban ƙasa har a kwato shi, kowa bai sani ba. Wannan ban san ko na daidai sani na askarawan ECOWAS ba su da wannan kwarewa. Na Afirka babu wata ƙasa wadda ke da wasu askarawa masu irin wannan kwarewa. Sannan ba ni tunanin za su yi amfani da wani majigi ko wani maganin bacci wanda za a sa askarawan Nijar su yi kwana har a zo a yi wannan abun a koma. Sa'an nan maganar cewa tattaunawa ba ta yi ba, sulhu bai yi ba, ina ganin ba gaskiya ba ne, domin ranar da suka yi mitin ɗinsu na farko, ranar nan suka sa maganar za a nuna ƙarfin soja idan ba a yi ba sulhu bai yi ba. Kaga ba a ko sa sulhun ba, balle a ce bai yi ba. Kuma wannan juyin mulkin duka-dukansa, wato yau sati guda ne da aka ba wa'adin satin yake karewa, kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba, domin sai da aka bayi barazana, sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar.
To jama'a, wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara kan al'amuran da suka biyo bayan juyin mulkin da soja suka yi a jamhuriyar Niger. Kuma in Allah ya kaimu rana wata yau, za mu dawo mu ci gaba. Yanzu kuma muna godiya ga su baƙin namu, Shu'aibu Mungadi, sanannen ɗan jarida a Najeriya, da kuma Jibrin Zakari, ɗan kasuwa kuma mai ra'ayin waɗannan matakan na ECOWAS da ke can Abuja, Najeriya ɗin. Musamman muna godiya shi wakilin namu Nasiru Adamu Rahika da ya shirya muhawara ɗin. A madadin su duka, ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Mun barku lafiya.